Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 15 ga watan Agusta na shekarar 2018. Safina Tsada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Hukumomin kasar Italiya sun fada a yau Laraba cewa akalla mutane 37 suka mutu a jiya Talata bayan karyewar wata gada akan wata babbar hanyar a garin Genoa. Yan sandan yaki ta'addanci na Burtaniya kuma sun ce sun gano asalin mutumin nan wanda aka kama a jiya Talata bayan ya afka da mota a cikin tarin jama'a masu tafiyar kasa a harabar Majalisar Dokokin Burtaniya. Wani samami kuma a cikin dare da mayakan intelba suka kai a tungar sojojin arewacin Afghanistan ya haddasa kisan ma'aikatan tsaro 40.
Zafin cewa headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta ce mayakanta da ke fafatawa a jihar Zamfara na ci gaba da murƙushe ƴan bindigar da ke addabar jihar.
Tabbas wannan abun ci gaba ne a jihar ta Zamfara dangane da waɗannan abubuwa da rundunar sojoji suka faɗa. Amma abun damuwar mu yanzu
a Niger kuma za ku ji cewa wata kungiya mai suna Counterpart da ke tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID sun shirya wani taro don nazarin matsalolin da ke addabar ƙasar. Har ila yau dai a Niger din za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi ke sauraron gudanar da shagulgulan babbar sallah a mako mai zuwa, bayanai daga birnin Yamai na jamhuriyar Niger sun yi nuni da ana fama da ƙarancin cinikin dabbobi. Sai kuma shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Babu Yakubu Makeri. Hukumomi a kasar Italiya sun fada a yau Laraba cewa akalla mutane 37 suka mutu a jiya Talata bayan karyewar wata gada kan wata babbar hanya a garin Genoa. Mutane da dama sun salwanta yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da abin ya shafa a cikin buraguzan bangaren gadar ta yankin Morandi wanda ta ruguje lokacin wani ruwan sama mai tsanani. Rushewar gadan ta sa motoci da yawa sun afka mitoci 45 zuwa ƙasa yayin da gundayen kankarin siminti na gadar kuma ya fada akan gine-ginen wasu ma'ajiyun wato ma'ajiyun kaya kenan na kamfanoni da ke ƙarƙashin gadar. A cewar hukumomi, dukkan waɗanda suka mutu direbobi ne da suke akan gadar kuma babu wanda ke gefen gadar da ya mutu. Ministan sufuri na Italiya Danilo Toninelli yau Laraba ya dora laifi ne akan kamfanin da ke kula da gadar, yana mai cewa kamfanin ba ta cika aikinta ba da kyau. Toninelli ya ce gwamnati za ta kaddamar da wani bincike duk sauran gadojin kasar wanda suka tsufa haɗe da hanyoyi da ke ƙarƙashin ƙasa da motoci ke bi a faɗin ƙasar. Yan sandan yaki da ta'addanci a Burtaniya sun ce sun gano asalin mutumin nan da aka kama a jiya Talata bayan ya afka da mota a cikin tarin jama'a masu tafiyar ƙasa da masu amfani da kekuna a wajen harabar Majalisar Dokokin Ƙasar da ke birnin London. Sai dai kuma hukumomin ba su bayyana ainihin sunan mutumin ga jama'a ba, ko da yake sun ce ɗan shekaru 29 ne kuma ɗan ƙasar Burtaniya mai asali daga Sudan. Yanzu haka dai ana tsare da shi ne a kan zaton aikata ta'addanci da kuma yunkurin yin kisa. Yan sandan sun fada a yau Laraba cewa abinda binciken ya fi mai da hankali a kai shi ne gano dalilin kai wannan harin da ya jikata mutane uku. An kai mutane biyu a cikin waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti domin duba lafiyarsu kuma tuni an sallame su. Prime Minister na Burtaniya Theresa May ta rubuta a shafinta na Twitter tana jajinta waɗanda suka ji rauni kana ta gode wa ma'aikatan ceto da suka kai gaggawa suka kai wato dauki cikin gaggawa shi ma shugaban Amurka Donald Trump ya yi tsokaci akan wannan harin a wani sakonsa na Twitter yana mai cewar an sake aikata ta'addanci a Burtaniya Wani samami a cikin dare da mayakan Taliban suka kai a tungar sojojin arewacin Afghanistan ya haddasa kisan ma'aikatan tsaro 40. Wannan farmaki na cikin daren yana cikin jerin hare-hare barkatai da 'yan tawaye suka kai a kwana-kwanan nan a sassa daban-daban na kasar wanda kuma ya sanadiyar asarar rayuka masu tarin yawa na sojojin gwamnati. Wani jami'in tsaro da bai yadda a bayyana sunansa ba a gundumar Baglan inda lamarin ya auku ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun kasar Afghanistan na rundunar ANA guda 30 da 'yan sanda guda 9 suna cikin waɗanda suka mutu wani mai magana da yawun kungiyar 'yan tawayen ya ce lokacin harin sun kama wato tungaye guda 2 na sojojin sannan kuma sun halaka sojan Afghanistan 70 ko da yake sautari 'yan Taliban din suka yi karin gishiri a duk wani adadi da suke badawa wannan harin na zuwa ne kwana guda bayan da Taliban ta kwace wata muhimmiyar tunga na dakarun Afghanistan ta ANA a kusa da gundumar Faryab suka kuma kashe sojoji da dama kada suka kama wasu a hali da ake ciki kuma majalisar dinkin duniya ta yi kashedi a yau Laraba cewa Fadar da aka kwashe kwana da kwanaki ana yi a kudu maso gabashin birnin Ganzi ya haddasa tsananin kuncin rayuwa ga fararen hula da ke wurin. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Turkiya ta sanar da ƙarin haraji akan wasu kayan Amurka a yau Laraba a wata sabuwar jayayya da ke haifar da matsalolin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ƙarin harajin ya shafi motoci da barasa da gawayin kol da shinkafa da kuma kayar kwalliya da ake shigowa da su a ƙasar. Mataimakin shugaban Turkiya Fuat Oktay ya faɗa a wani sakonsa na Twitter yana cewa an yi wannan ƙarin ne a wani matakin na mayar da martani akan matakan ganganci da Amurka take kawowa ko kuma take kuntatawa tattalin arzikin ƙasar tasu. Shi ma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi Amurka da auna Turkiya a wato yakin tattalin arziki kuma a jiya talata ya bada shawarin kauracewa wato kayan latroni da Amurka ke fitarwa da take amsa tambaya akan martani da gwamnatin shugaban Amurka za ta dauka akan wannan kauracewan Turkiya mai magana da yawun ofishin fadar shugaban Amurka ta ce ba ta da wani cikakken bayani akai
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta bakin kakakin rundunar ya ce mayakanta na ci gaba da murƙushe 'yan bindigar da ke addabar jihar. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na da ƙarin bayani.
The armed reconnaissance mission discovered that there were some armed bandits armed with automatic weapons.
Daraktan labaru na headquarter rundunar sojojin saman Najeriya kenan. Eya commander Ibikunle Daramola ke mana karin bayani bisa ci gaban da suke samu na fatattakar 'yan bindiga a dazukan jihar Zamfara. Yace wani jirgin soji mai leken asiri ya gano makoyar 'yan bindiga a dajin Sabubu dake karamar hukumar birnin Magaji da kuma dajin Rugu dukkaninsu a jihar ta Zamfara. Lokacin da jirgin yaki mai saukarin gulu ya auna su da safiyar jiya a wajen yankin Galadi dake arewa maso yammacin jihar ta Zamfara wasu 'yan bindigar sun tsere zuwa dajin Sabubu inda nan da nan jirgin yakin ya ci musu kuma ya gama da su sojojin saman Najeriya kazalika sun kuma hango wasu 'yan bindiga masu yawan gaske akan babura ke da bindigogi masu sarrafa kansu wadanda ke tunkarar birnin Magaji don su kai hari take wani jirgin yaki na daban ya tunkare su inda su ma ya musu kacakaca kazalika karin wasu jiragen yaki guda biyu a dajin Rugu cikin wani hari na bayan nan sun gurguza ma'ajiyar makamai na 'yan bindigar inda nan ma aka kashe da dama daga cikinsu.
Combat helicopter engaged the armed bandits and was able to neutralize them.
Ibrahim Janyau, shugaba ne na wata kungiyar fararen hula da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara.
Tabbas wannan abun ci gaba ne a jihar mu ta Zamfara dangane da waɗannan abubuwa da rundunar sojoji suka fada. Amma abun damuwar mu yanzu sojojin da aka kai mu na jihar Zamfara alhakikanin gaskiya sun yi kada. Wannan matsala ta jihar Zamfara matsala ce wadda ta shahe ko ina ba yanki daya ba.
Kan cewar akwai dakarun sojin sama a Zamfara a halin yanzu kuma sojin sama nan suna amfani da jiragen yaki ne. Kana ganin jirgin yakin ba suna bin duk inda mutanen suka shiga ba?
Eh tabbas suna bin su ba amma ba su zagaye jihar Zamfara gaba daya ba. Mu da mu a jiya ma na a tsafi local gamma an kawo attack akan mutanen na an koro su daga Zamfara ta Arewa sun dawo Zamfara ta Tsakiya. Yankin anka local gamma Zamfara ta Yamma ita ma an kawo wannan attack din akan dalilin sun ji sojoji suna yankin Zamfara ta Arewa suna yaƙa ɗan uwan su. So al'amari ne wanda ya kasance sojoji su mai da hankali da duk local gamma din nan 14 da muke da.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
So a gaida Hassan Maina Kaina, wata kungiya mai suna Counterpart ta shirya wani taro don nazarin matsalolin da harkar ilimi ke fuskanta musamman yadda ake bude makarantun barkatai ba bisa ka'ida ba a jihar Niger. A jamhuriyar Niger ga rahoton wakiliyar mu Tamar Abare.
Taron da hukumar Counterpart ta kasar America ta shirya ya hada masu ruwa da tsaki a harkar ilimi, sarakan gargajiya, ƴan majalisa, ƴan horo hula da zai yi nazari kan matsalolin da harkar ilimi ke fuskanta musamman ma bude makarantu barkatai da ake yi ko ina ba tare da bin ka'idodi ba. Amani Sale shine wakilin hukumar ta Counterpart. Ya bayyana abin da irin wannan matsala ke haifarwa.
Kamar rashin ba a aiki da ka'ida bisa kan yin lakon kina ana yin su yanda aka dama shine ya kawo ana samun matsala wajen mushanin da aka kawo. Sai ayi lakon gatanan wani wuri musamman kamar harka me yake cin shi sai JWC inda ya kamata a ci an samu akalla musha biyar da kira ake samun musha biyu kuma inda in ana sa kiran CJ akalla sai da yaro 150 sai kaga wani wuri suka ce ma ana samun duka yaro 27-28 kenan kun gani ba abin ka'idodi me yasa to shine wannan matsalolin ake gani shine suka ce Counterpart ta kama musu a yawan tabnawai tare da wanda ke iya kawo tasu gudunmuwa yana sai a ci kan wannan matsalai.
Cewar Counterpart rishin tattaunawa tsakanin al'umma da magabata yana taka rawa a irin wannan matsaloli.
Ta Counterpart kuma aƙidodinta kamar tattaunawa tsakanin talakawa da magabata duk abin da yake matsala ne kun san canda wani bisi aka kaka mu cikin al'adu mai yawanci ko magabata ba su kawo shawara kuma su kuma talakawa ba su kawo tasu gudunmuwa to ita Counterpart sai ta ce to idan ana so sai an yanke wannan rashin hudai sai an mai da hudu tsakanin magabata da talakawa matsala gata to ka kowa na zamana nashi bangare kenan a gamu a tattauna a canza miyau haka canza miyau sai a cokan kuma cin matsala ce ana cokan.
Agali Abubakar shine director na hukumar ilimi ta jihar Damagaran ya tabbatar da cewa wannan matsala ta dade tana ci musu tuwo a ƙwarya.
Wannan matsaloli ne yasa nan mu da ma'aikata ta Direction Regional na wanda take kula da CIJ da DLC muka zamana don muka samu tallafin USAID a hanyar Counterpart wagga shekara cikin jihar Zender wajen abun da ya shafi kananan makarantu. Mu nan shaha muna da har class wadanda aka gina da siminti sun kai class wajen 34 wanda suna gine ga su nan amma babu yara. Mushenni wadannan lakaloli muka doke su muka kai su wajen wadansu lakaloli wanda suke bukata. Kun gani kenan saboda lakalolin ba a buda su ba cikin inda ya kamata a bude su. Don shine ya samu kai taro wannan saboda mu ciyo kan masala.
A cewar director, gwamnati ta ba su umarnin daukan matakan da suka dace wanda tuni suka fara.
Minister Deta wanda yake kula da cikin gida Bazum for example ya ba mu umarni ya ce lakol wanda kamar yaro guda yaro biyu sai wannan lakaloli ne wanda bai kamata su yi a rufe su a kai mushanni inda addako yara. Muna da goyon bayan gwamnati kenan yanzu abin da ya saura wajen mu ne to mun kuma wannan umurni yanzu haka muna da kamar wajen mushe 30 da wani ya zuwa 40 wanda zamu doko da wadannan wajaji inda babu yara sosai zamu kawo su inda addako yara saboda zan ce muku deja muna da class wajen 34 wanda su ayi su da suminti gwamnati ya sa har mata buloli wadannan lokaloli mun rufe su saboda babu yara to akwai wadansu for example in Kaduki kamar jahar Teskar akwai lokal wajen 14 ko 16 wanda muka rufe saboda rishi yara
suma a nasu waje kungiyar iyayen dalibai ta yaba da wannan tattaunawa a tabakin Kulbali Muhammad Lawan shugaban kungiyar a nan jahar Damagara
muhimmanci babba ku zai yi saboda yau da aka hado hukumar irin mutanen da aka tara da kowanne wakilai sun hadu akwai sarakuna akwai yan yara akwai yan sandika akwai yan harhula duka da hukumar ilimi ta manya da kanana sun hadu saboda sune ma sune gaba da abu ya kamata abinda muka tsaida mu kai ma manya shawara cewa ga yanda muke so muka gani da abu kuma huta dan aiki ci gaba fiye da yanda ya kamata kuma yara a samu a ba su ilimi wanda yake kyautu saboda in ya zama to yaran nan da kamar da na wadi an tara su kun babu malamai to ko sun je jirawa ba su samu sai a rika ta kullun babu kuma kenan kasan mu jihar mu ci gaba ya
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Tamar Abari har ila yau dai daga Jamhuriyar Niger bayanai na nuna cewa kasuwannin dabbobi a babban birnin Yamai na fama da karancin ciniki ko me ya janyo haka ga karin bayani daga Sule Mummuni Barma
irin yadda natalar ana cinikin rago kenan a kasuwar dabbobi ta Tulaku sai da yake mako guda kawai ya rage domin gudanar da hidimomin babbar sallah ko kuma sallar laya alamu na nunin ba cuwa-cuwa sosai a wannan kasuwa da ke matsayin kasuwar kara mafi girma a birnin Yamai. Halin karancin abincin dabbobi da aka yi fama da shi a bana ya haifar da matsalar karancin dabbobi a kasuwanni. Inji Abdullahi Yahaya mai sana'ar sayar da bisashe.
Bara bara ka wanga in kasance shi kana sayar da shinkafa. Bana shi ma wanga yanzu inda yake ga. Bi bayan 75 nan zuwa kadan shi na 80 kuma nan zuwa kadan shi 80 ko 100. Daji babu bisashe. Akwai rani ya kashe bisashe? Bisashe akwai da yawa da basu irin man da ake so ba. Don ku bisa mai kyawu ita ce aka ce kai layar ita.
Kai da kawo tsakanin Mali da Niger sun matukar ragu a sanadiyar tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a arewacin kasar ta Mali. Lamarin da ya haddasa tsoro a zakatan makiyaya da ƴan koren da ke harkoki tsakanin waɗannan ƙasashe biyu
masu kawo bisashen yawancin majority kindu abinda ya saura can hannun bangaren wajen malikin nan wajen bugajen nan da abinda ya saura wajen hillanin nan jiran nan to ba a samu kwanci hankali ba bale dai a samu bisashe mutane su to zuci kasuwa su kawo bisashen har a samu asar
ba ke zuwa ka dauki kudin ka shiga daji a kashe ka amshe ma dukiya bai yi ba
daga cikin dadakun mutanen da suka je kasuwar Tulaku don neman ragon layya na zanta da wani direban taksi
Hamidu ne sunana
Hamidu barka dai gashi ka zo kasuwa ka sayi rago ko
eh na sayi
to yaya ka ga rago
ka fito rago dai alhamdulillah eh babu dai abun nan matsala kowa dai yana samu abun da Allah ya hore shi kana
babu tsada
a babu dan yada kurai
kamar na nawa ne ka sayi kai
wallahi ni da 30 dai ne na samu dangal
shi ka 30
eh dangal ni ne kuma ba babban ba
ragon shi ka 30 zai isa laya
to wanda babu komai da garhin shi ne ba malam ko ba gaskiya ba mutum ba a wuce garhin shi ko mana
matsin tattalin arzikin da kasar Niger ke fama da shi a halin yanzu ya jefa magidanta da dama cikin kangin fatara lamarin da ya sa wasu daga cikin su ke ganin samun abin yanka a bana sai yadda hali yayi Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to an gaida Sule Mummuni Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
imma ba ta garago
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya inda bakon namu Malam Haruna Bello Madobi ke muna bayanin motocin da yakan tara na sayarwa. Sai lokaci ya muna abin da ya saba. Yau da wannan bayanin za mu ci gaba. Yawa Malam Haruna kace kamar motoci nawa kakan saye a lokaci guda kafin ka sayar?
Anan akwai lokacin da tara wajen motoci 20 yau yawanci kuma da nake saiwa na kuma zan aje wasu idan wani ya tambaye ni da ya kira ni daga Najeriya kana wace irin mota kake da shi sai in aika mai da hoto in ce ga wanda nake ga wanda yake wace kake so in ya ce ga wace kake so in ce to kudin da kaza kenan da kudin ta da kudin aiko ta ya aiko mu da kudin sai na aika mai da motar
to ka dan yi wani bayani muna cikin wannan tattaunawar kace kuna samun kudi kuma kuna biyan bukata kuna kashe su wurin biyan kudin haya da dai sauran bill nan ya za ka kwatanta kasuwancin nan da kasuwancin gida tunda ka ce abin da kake kenan ko a gida Najeriya
eh to kage gaskiya ne a gida Najeriya ina samun kudi to amma ka san ba kashe su kaman nan saboda gida idan ka biya in ka biya in haya in gidan haya kake in ka biya shekara ko shekara biyu ba zan kara wayan wajen ba ma sai wannan lokacin to annan kuma sana'an nan da kake mutum da sai na daya zaka biya haraji zaka biya abin nan kudin wuta zaka biya na ruwa zaka biya na gas ga insurance mota ga kudin waya shi kanshi ma in ka fasara da kudin Najeriya za ka ga abubuwan sai wasu wannan duk gaskiya abubuwan da ya sinye mana kuɗi kenan gaba ki dai wanda nan ko gida kake ka saya ka biya ka wanda yake da wuya sai ka duk shekara ka ka biya gwamnati sai wani gaje gina naka ne amma sai ka biya su so da bambanci sosai gaskiya da nan da Najeriya gaskiya
to amma wasu za su hango cewa kada kika kenan kamar ka tsallake kenan to kenan kamar a ce ba haka bane
to na maganan damuwa kan mutum yana dan adam maganan damuwa kan ai har ya mutu kan ba zai su saboda damuwa ba to amma dai tsallakewa shine na dai dai akwai tsaro nan kasan akwai komai na yake akwai hanyoyi masu kyau akwai wutar lantarki akwai ruwa akwai ga makarantu kuma yaran kaza ɗan kaza su je makarantu masu kyau kuma kyauta kaga wannan za a iya cewa an tsallake wannan ba za ka damu da kuɗin biyan makarantan yara ba tunda ga makaranta na kyauta za a zo gida dauke su da mota za a kawo su da mota to kaga za a iya cewa an tsallake wannan ka gane ko to amma abin nan gida ne ka sani dai to har yanzu dai na misin gida sosai gaskiya
sai Malam Haruna na kan hanya kenan an jima ko gobe ya koma
ya to ka san inda duniya take duk inda Allah ya kai ka za ka zo na aiki amma duk lokacin da abin nan yara makaɗan manyanta yara kuma suka girma ka ga mutum dole ya koma gida ne to amma yara dai abin nan su yanzu su dole ya bari sun girma irin sun dan manyanta sun gama makaranta ko kuma su kusa gama makaranta amma gida yau ko ba jima ko ba daɗe za mu koma gida
to
ba wai kukwarin mu a kenan ba dai nan dai hankalin mu kwance kuma asirin mu dai arfe yake
mu duba batun zamantakewa ko kuma hulɗa tsakanin masu masaukinku ko masu masaukinmu tunda ni ma ina nan tare da kai da mu da muka zo ya kake ganin dangantaka tsakanin mutanen nan kasan da baki ko kuma irinmu da muka zo cira ni
eh to ka san mu dai a bangaren da muke zama a America a bangaren ne wanda akwai baki da yawa ga magali fada shugaban kasa su ko garin kasan da garin da shugaban fada shugaban kasa suke akwai baki jewa to ba mu da matsalan da wa'ansu suke fama da shi wani bangaren America wanda za ka ga bayan baki jewa to gaskiya mu dai nan muna zama lafiya kuma muna hudun mu da ƴan kasa nan ba mu da matsala kullun in ka fita makocin ka zai daga ma hannu ya gaishe da kai wani lokacin ma ka zo ka dawo da aiki ko kuma ka dawo da kasuwanci ka zaka fito a matakai da makocin ka kudan gaisa a dan yi fira dai kowa yake shige gida amma gaskiya dai mu dai inda muka zo na kasan nan ban taba samun wani matsala da masoyin bakin mu ba wannan mutanen muna huda da su daidai abin nan dai ba matsala gaskiya dai tsakanin mu da su
to ka ce akwai ruwa akwai wuta akwai ababen more rayuwa idan ya za ku kwatanta shi da gida Najeriya
eh to wuta dai shiga ta nan ba a daukewa ruwa kuma shi ma ba a daukewa gas ba a daukewa to amma fa shi ka biya za ka biya to amma dai in dai zaka biyan ka samu biyan bukata alhamdulillah tunda akwai rufin asiri zaka samu ka biya alhamdulillah ya gane go to gaskiya dai wannan abubuwan da na lissafa ba mu da matsala ko da hankalin yawa muna da su koyaushe duk lokacin da ka shigo gida ka kunna block ɗinka wuta ta kunnu yawa to komai akwai shi
komai akwai shi to sai lokaci ya ce mana shi ma akwai shi masu aure yau ma kamar kullum lokaci ya muna abin da ya saba don haka a tarbe mu a cikin shirinmu na gaba kuma na ƙarshe a wannan tattaunawar tamu da bakon namu Malam Haruna Bello Madobi yanzu amadin shi bakon namu da Julie Gresham da ta je sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
so yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email Sako na farko ya fito ne daga Yahaya Donno Azare inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta kwalara kuma waɗanda suka kamu da shi Allah ya kawo masa sauki amin sai sako na gaba inda ya fito daga Shehu Adamu Rijawu inda yake cewa haƙiƙa ƙara sati biyu da hukumar zaben Najeriya ta yi kafin rufe rijistar zaben hakan yayi daidai ganin yadda dimbin jama'a ba su samu damar yin rijistar ba sai sakon gaba shi ma ya fito ne daga Aminu Adamu da Malam Madori inda suke cewa assalamu alaikum riyan amurka dan Allah ku ba mu dama mi kira ga al'ummar kasar mu Najeriya da ya kamata dukkan wanda ya san bai mallaki katin zabe ba to ya garzaya ya register domin an ƙara wa'adin rufe register sai sakon Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda yake cewa salam BOA Hausa hakika matakin da mukaddashin shugaban kasa ya dauka na sauye fasalin hukumar yan sanda mai yaki da yan fashi yayi daidai domin an dade ana cin zarafin dan adam ba tare da laifi ba Sai sakon Malam Abdulsalam mai walda inda yake cewa salam BOA Hausa hakika cutar kwalara da ta bullo a jihar Maradi Jamhuriyar Niger wannan ba karaman barazana bace musamman ga kananan yara da tafi kamawa ya kamata hukumomin kasar su yi taron dangi akan wannan cutar tun kafin ta tsallaka wata jihar Sai sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar tallaka na jihar Kebbi inda yake cewa muna kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye kuma mu ƙara fadakar da al'umma dangane da fitowa domin karɓar katin zabe. Sakon mu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda yake cewa muna jajantawa al'ummar jihar Kano dangane da barkewar cutar kwalara a ƙaramar hukumar Bebeji da Gwarzo. Muna kira ga gwamnatin jihar da ta dauki matakan daƙile wannan cutar cikin gaggawa. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Bara mu jira gwamnati ta mana komai ba, komai gwamnati gwamnati a.
Maza da mata.
Wannan shi.
Fadi muji.
Matasa ne masu ilimi, matasa ne da idonsu ya riga ya bude, suna son su ji dadin rayuwa, ba su da aiki.
Rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake.
Internal security. Dole a yi kokari a gano su waye ne suka aikata shi.
Sai ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyinku a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Nijar domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin faɗi muje tare da ni Aisha Muhammad. Kafin mai sallama da ku ga takaitattun labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi marhabi a yau Laraba da shawarar da kasar Malta ta dauka na baiwa jirgin ruwa da na kasar Turai da aka ceto dauke da bakin haure 141 da tsaya a gabar tekunta bayan jirgin ya saura kan ruwa sakamakon rashin amincewar wasu kasashe su ba bakin haure da aka ceto wuri.
Masu sauraron mu anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dare za ku je mu dauke da wani sabon shirin a madadin kowa da kowa Safinatu Sada Sodangi ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa